أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه وديا بعلا سبحانه وتعالى بيسري حدور مؤونا مريسينا الهمس 25 جوة رمضان شكرا تدبو دليهدو بأربعين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم واندشيني 30 daidai ga watan 5 a shekara ta 2019 lissafin miladiya. Yau za mu tashi insha Allah kamar da muka ji karatu ayata 8 ko ayata 9 insha Allah. Za mu kokari zama a wannan zaman mun gama sai mu fara yusikumullahu darasi mai zuwa insha Allah. Kafin nan mu bi wasu daga cikin tambayoyi guda uku ne ina ji. Wannan yana cewa assalamu alaikum, malam tambaya ta a nan ina sallah isha da tirawushi. Ina jin tarawih yake so ko? Shi yana sallar isha'i da tarawih da liman. Amma ba na shafa'i da wutiri sai dare yayi nisa ina ne yake soce, sai aka ce min ba kyau ko hakan ba kyau, mana ya abin yake ne. To asalin abin da sallolin nan da muke ji da tarawihi da tahajjudi, kuma mun taɓa zancen nan wata shekara ko cewa dukkaninsu su ne sallolin dare ko ƙiyamu al-laili ko ƙiyamu ramadan, duk su ne. Ko ka kira su tarawihi ko ka kira su tahajjudi, kuma ko me kai na salloli insha Allahu ta'ala kai da ikhlasi ta bi sunna a kan insha Allahu ana karan Allah ya karba. Duk shekara irin wannan yanayi ya zo musamman goman ƙarshe, za ka ji ana ta tambayoyi da ja-in-ja da tattaunawa a kan shin yanzu idan an fara tahajjudi to yanzu zan dakatar da tarawihi ko kuma ni in riƙa barin wutirin ba zan yi ba, in an yi sai in fita kaza da kaza da kaza. Duk waɗannan abubuwan shawarar da zan ba ɗaliban ilimi a kansu ita ce da Allah din rikici irin wannan su barwa malamai manya. Wasu sun yi sun rubuta waɗannan abubuwan, kai abin da ka fahimta ka yi aiki da shi. Matsalar mu ita ce mutum ya fahimci wani ra'ayi sai kuma a samu wani tsanani a kai sai ya riƙa ganin duk wanda ba mai wannan ra'ayin ba to ya kaucewa hanya, maimakon a bar shi a kan kawai ya yi kuskure wajen fahimta, nan da nan sai ka ji an kai shi cewa ya kaucewa hanya ya bar hanya. Kila ma wani ya ce masa ya yi bid'a, to waɗannan abubuwan da Allah galiban ilimi su daina su ba harkar su bace harka ce ta malamai manya mu yanzu kokari muke mu fahimci abin da manyan malaman suka rubuta kowa ya aikin sa gurgurdan hali ba na so mu shiga cikin zuzzurfan tattaunawa da ta shafi wannan mas'ala ta tahajjudi da tarawih da sauransu yanzu zancen yana nan ko ina ana yi haka ba sai mun shiga cikin sa ba amma abin da ake faɗa shine ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi dangantacce wanda duk ya salla tare da liman har liman yayi sallama ma'ana ya kare sallarsa to za a rubuta masa kamar yayi tsayuwar dare baki daya ma'ana ba iya waɗannan awoyin ba a gaba ɗaya daren za a bashi ladan tsayuwa kamar ya a ce yayi awa 10 wani abu a tsaye yana salla to wannan hadisi yana cikin hadisan da malamai suka yi amfani da shi akan cewa in mutum yana tare da liman bai kamata ya fita ya bar sallar ba in dai an fara da shi ce ya tsaya a kare da shi ko da an yi wutiri a sallar da aka yi ta tarawih to kai tare da liman kar ka fita har sai ya kare gaba da wannan shi yafi wasu za ka ga za su ce idan liman ya raka a 10 sai su fita ko don tsoron su yi bid'a to ban sani ba gobe in suka dawo kuma dan bid'an suka bi sallah ko kuma wannan tsananin bai kamata ɗaliban ilimi su rika shigar sa ba yanzu ga wasu masallatai a wasu wurare ana ta irin wannan zancen wani ba zuwa wani masallaci saboda ana yin fiye da raka a 11 saboda malam albani ya ce bid'a ce ko makamancin waɗannan abubuwa ɗaliban malam albani da suka san shi suka zauna kusa da shi sun ba da labari tabbatacce cewa wannan ra'ayin da ya faɗa tsohon ra'ayi ne na inkarin ba za a yi ƙari a kan 11 ba asali maganar ba za a yi ƙari a kan raka a 11 ba siffa ce Aisha take faɗa na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ce take cewa ba ta taba gani ya kara akan 11 ba ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba ta taba gani ba shikenan amma wannan baya zama hujja cewa sai a dora a ce duk wanda ya kari akan 11 yayi bid'a domin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya sanya Ubay ibn Ka'ab ya zama shine limamin mutane a tarawih raka 20 zuwa 23 yake kuma ita ce aka saba yi a wurare ita ce har yau ake yi a Makka da Madina haka mutane su dauko irin waɗannan abubuwan mutum ya ce ya karanta qiyam Ramadan na Albani ya ce kaza da kaza ka bar shi na'am malam Albani ya faɗa shikenan kai ne ba kai ka faɗa ba kuma kai ba kai ne Albani ba kai baka kai ilimin Albani ba waɗanda suka saba wa Albani ba kai ba baka kai ilimin su ba haka yanzu ka zo ka kama wannan ra'ayin sai ka ɗauka ba wani karatu duk duniya sai wannan wannan akwai matsala da Allah a daina ta a tsaya a yi karatu kuma shi yasa kullum ake son mutum kafin ya hukunci akan mutane ya riƙa ƙoƙari yana fahimtar yadda magabata suka tafi a kai yadda suka fahimta babu wani daga cikin sahabbai da yi wannan hadisan na Aisha wannan fahimtar to ina ganin in kana girmama sahabba ai ya kamata kai ma ka girmama wannan tunani an fahimci zancen babu wanda ya zo daga cikin sahabba ya ce to shikenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce kaza to daga yau ba za mu sake kari akan kaza ba su ba su fahimci haka ba kowa ya san irin su sayyidina Umar matsayinsu akan riko da sunna da tsayawa akan ta da kuma hani akan aukawa cikin abin da ba sunna ba to a ce ya san waɗannan abubuwa kuma tarawihin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin ta tawa'un ka kira ta qiyam Ramadan ka kira ta tarawih ka kira ta hajji duk abu ɗaya ne sallah dai da daddare a yi ta jam'i nafila a azumin Ramadan ita ake kira ko ta hajji ko tarawih ko qiyam Ramadan an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dare uku yana yi dan tsoron kar a mai da ita farilla ya saurara kuma ya faɗi illar da bai faɗi illar ba sai a ce ko soke ta aka yi an fahimci abin ya faɗi dalilin da yasa ya daina fitowa ashe ba soke ta aka yi kuma ashe ba a wajabta ta ba ashe tana nan a nafila to sahabban da suka biyo bayan sa su ya suka fahimci tsari ga yadda suke yi taka in mutum ya tsaya an yi tarawih da shi an yi raka'a 10 wani abu sannan an zo an yi tahajjud da shi duk alheri ya samu idan ya cewa tunda an zo lokacin tahajjud yanzu ya daina yin tarawih a'a ya tsaya ayi wannan duk lada za a rubuta masa ba wata hasara da zai samu an fi sunan abinda Allah ku kyale wannan kuma ce din ku bar wa malamai yawa Allah ta amfanci me nake mu bar shi iya wannan don haka ka tsaya ka yi wuturi tare da liman in dai zai wuturi in kuma wasu masallatan kamar da suke yi tarawihin idan lokacin tahajjudi ya zo akan dakatar da yin wuturi saboda wuturi ba a yin guda biyu a dare daya sai su ya zama cewa an yi masna ayi sallah raka'a biyu ayi sallama in aka yi 8 ko aka yi 10 shikenan sai a tsaya kowa ya tafi in aka zo tahajjud kuma a lokacin ne liman zai yi wuturi to duk wanda aka yi babu matsala ya jama'a nafila a fito a yi jam'i a cikin ta a watan Ramadan raka'a biyu ayi sallama sunna ce inda mutane suka kawo wani kuma yanzu da ake yi na ayi raka'a 4 ba tare da zama ba ba tare da sallama ba sai a huta a ƙara wata raka'a 4 kuma sai ayi 3 ya zo a siffar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sallarsa ta dare an gane malamai sun yi wannan bayani shi ma in mutum yayi ba za a ce yayi bid'a ba amma a cikin limancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da limancin da sahabbai suka yi su ba irin wannan suka yi shi yasa malam bin Baz bin Uthman suka ce irin wannan sigar ta ai hudun doguwa a tsaya duk da ya tabbata a sunna a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a nafilfilin sa na dare shi kadai to a cikin jam'i da nafilfili ba a ga sun yi haka ba an gane sun fi yin masna ayi sallama ayi biyu ayi sallama wannan shine ra'ayin malam bin Baz to kila wani kuma yana da wani ra'ayin daban ni ban da rikici akan waɗannan abubuwa wanda yake yi ba na sai masa yayi bid'a ko yayi wani abu gaba ɗayan mu kowa akan sunna yake kokari yake ya daure ya cije ya kuma dage yayi abinda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abin da nake nufi insha Allah yau dan Allah duk abin da zai kawo haɗin kan mutane to mu tsaya akan sa duk abin da zai sa mutane su ji wani abu ake yi sabo ba sa son sa har ya sa su ce su ba za su yi ba addinin yara ne dan Allah a hakura da shi saboda a tafi da jama'a baki daya an gane wannan maslahar jama'a su zo a haɗu a yi ibada tare a fahimci juna ya fi nesa ba kusa ba akan abin da yake mustahabbi ne nafila ka zo ka raba kan mutane an gane zance na Allah ya sani dace wannan ke wannan kuma ya ce mutum ne ko yaro ne aka yi masa aure a ƙauye kuma ba shi da fahimta ta karatu na addini har ma ya samu matsala ya sadu da matarsa da azumi sai ya ji a rediyo an ce hukuncin haka azumi 60 sai yake cewa ya zai yi ɗaya zai rama ko kuwa ya zai yi ma'ana azumi ɗaya zai yi ko kuwa kafara zai yi na azumi 60 to wannan matsala tana cikin matsalolin da kowa san maganar hukuncin ta dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk mutumin da ya sadu da iyalinsa da rana a watan Ramadan da gangan to kafara ta hau kansu kafaran nan kuma kamar yadda wannan balaraban kawai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi irin wannan aikin shi ma daga kauyen yake to ga wani ma daga kauye to sai ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace halaktu na halaka yace wa ma halakaka menene ya halakaka sai yace kaza da kaza nayi a watan Ramadan da iyalin shi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi abubuwa uku mataki wanda wannan hadisi shine dalili akan cewa kafarar azumin watan ramadana in an jima'i da rana ita ce na farko a yanta bawa shi ya fara tambayar su kana da bawa da zaka yanta yace ba shi to sai ce zaka iya azumi 60 ya kun ga ai azumin wata biyu to kaga sai an rasa na farko ake zuwa na biyu wasu sun dauka kawai yin wannan abu ya faru kawai shikenan tunda suna da kuɗi sai su je su bada kuɗin buhu biyu ko kuɗin wani abu ai a ciyar da miskini a'a sai wanda ba zai iya azumi wata biyu ba to shine zai zo yi wannan saboda tartibin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina to yanzu zancan wannan tambayar ba akan ya ake kafara ba tambayar sa ita ce meye a kansa kafara ce ko ba kafara ba saboda shi bai sani ba to malamai suna kasa jahilci kashi biyu dangane da irin waɗannan matsaloli imma an yakuna jahlan bil hukmi wa imma an yakuna jahlan bil uqubati idan jahil ko da ya zama abinda ya jahilta shine hukuncin hukuncin me haramun ne mutum ya kusanci iyalinsa da rana a watan azumi duk wanda ya san wannan to in ya auka yayi wannan saduwa da iyalin da rana to kafara ta haukansa ko bai san cewa ya kafara take ba an banci abu inda ya san haramun ne Allah ya hana a ci abinci da rana a watan Ramadan ga duk baligi namiji ko mace da matar da ba haila take ba da namijin da ko matar da ba akan halin tafiya suke ba a gida suke kuma lafiya lau wanda wajibi ne su yi azumi sai mutuna cikin azumin kuma sai aka yi wannan abin da rana kuma da sani da gangan to kafara ta hukan mutum in mutum ya san wannan haramci kuma ya aukata ko ya auka cikin wannan aiki to akwai kafara a kansa an gane sai bangare na biyu idan ya in bai san hukuncin ba gaba ɗaya shi bai taba ji cewa haram ba ne bai sani ba bai san Allah ya hana a sadu da iyali da rana ba a azumi ko saboda sabon musulunta ne an gane ko kuma saboda nesa yake da harkar ilimi la'alla azumin ma bai daɗe da fara shi ko saboda nisa da yake da karatu da sauransu to malamai a nan wasu suka ce za a karɓi uzurinsa saboda jahilci in bai san hukuncin ba kwata-kwata bai taɓa ji ba sai ranar ya ji a rediyo cewa ai haram ne a sadu da iyali in ana azumi ya san ci ya san maganar sha cewa haram ne an gane amma bai san maganar saduwa da iyali ba in bai sani ba kwata-kwata bai taɓa ji ba sai wannan wasu malaman suna ba shi uzuri wasu kuma cewa suka yi iko da uzuri ihtiyati shine dai yayi kafara saboda ya fita daga cikin sabanin malami in kuwa ya sani kafarar ce bai sani ba ita ce ya ji a rediyo cewa azumi 60 ake yi to nan ba matsala dama sai a masa bayani kafara ce kuma ga yadda ake yin ta don haka je ka yi an fahimci abin to a wannan tambayar abin da bai fito ba shine me ya jahilta ko in dai kun je da na karanta menene abin da ya jahilta to tunda mai rubutun yana kusa kuma ya san menene to ba sai ya gaya mana ba in jahilcin na hukuncin ne bai san cewa Allah ya hana ba to shine yana da uzuri musamman in an lura da daga ƙauye yake da sauransu amma ku lura shi wancan ba ƙauyen na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jahilci hukuncin ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora masa wannan abu ya zo ne cewa ya halaka kun ga ashe ya san laifi ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa baka halaka ba don haka malamai suka ce bai ce masa limana me yasa kai baka halaka ba zaka ashe kenan halaka ce laifi ne babba mutum ya aikata wannan abu ne aikata ashe wancan shi ya san hukunci shi yanzu ya zo ne yana neman mafita me zai yi Allah ya yafe masa wannan abin da ya halaka shi kun gane shi ko wannan la'alla ya jahilci hukunci ne saboda a ƙauyen yake bai taɓa ji ba sai a rediyo ya ji la'alla kuma ya san cewa da ci da sha da kusantar iyali haramun ne da rana a azumi, amma cewa idan mutum yayi menene ya hau kansa shine bai taba ji ba, sai a radio yayi azumi 60. An gane in wannan ne to lalle kafara tana nan a kansa, in kuwa hukuncin ne bai san haramun din bane saboda nisan sa da karatu da wurin karatu, to za a iya karbar uzurin sa. Amma duk da haka in yayi kafarar dan ya fita daga wannan matsala shine fi sauki a gare shi. An fahimci zancen, to mu tsaya haka. Na ƙarshe wannan neman addu'a ce, ba tambaya bane, ce yana da mara lafiya yana neman taimakon addu'a daga ƴan uwa musulmi, da haka dukan ku sai ku masa addu'a na dan uwansa, Allah ya bashi lafiya. Muna roƙon Allah mu ya bashi lafiya da shi da dukan al'ummar musulmi, duk wanda Allah ya jarraba da wani abu na cuta Allah ya yaye masa, Allah ya kafara ne. Mu koma nan, idama za a rama duk wanda aka ce akwai kafara a kansa, to akwai ramukon ɗayan sannan kuma wannan, illa da saɓani akan maganar ramuko. Wasu malamai suna cewa in da gangan ne ya yi irin wannan ya san hukuncin da gangan haka kawai. Wasu malaman sun ce kafara ba za ta wanke wannan ba sai yawan tuba, saboda ganganci aka yi wa shari'a. Kamar hukuncin wanda ya ƙi yin sallah ne, yana zaune aka kira sallah, yana zaune aka tada iqama, yana zaune aka ce assalamu alaikum rahmatullah, yana zaune lokacin sallah ya wuce mutadi, yana zaune lokacin sallah ya wuce daruri, bai yi sallah ba, to wannan ko yayi Allah ba zai karba. Na haka shi yasa malamai suke cewa ko wanda suka ce zai rama, to zai rama ne dan sauke zimma, ibra'al lizimma. An gane? Eh, wasu malaman ku cewa suka yi gaba ɗaya ma ba zancen ramuko, tuba zai ce ga Allah saboda renin da yi wa shari'a, ba kafara ba ce. Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, shi kuma sai ya ki amfani da wannan mawqutan din ya zauna daban. Lokacin da ake wa Allah sallarsa duk an kare, zaka yanzu tawa kake yi, shine fahimtar malami. To akwai, amma dai duk wannan na san matsaloli ne na ijtihadi na fiqh, babu rikici akai, akwai sabani akan waɗannan matsaloli, za a rama ko ba za a rama ba. Hatta na kafara sun ce mutum zai rama ɗaya sannan kuma ya kafara. To mu je ni karatun. قال الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ودند عند أشيء سنبر ذرية معنى يارك أنانا ما سروني shine du'afan min khalfihim, abayansu suka mutu suka bar su, da in suka yi hakan khafu alaihim suna tsorace musu, to su kiyaye su ji tsoro. Falyattaqullaha, su ji tsoron Allah, wal yaqulu qawlan sadida, su faɗi magana wadda take daidai. Mun fahimci wannan zancen? Duk mutanen malamai sun yi saɓani dangane da fahimtar wannan aya ta ɓangaren manil ladhi yuwajjahu ilayhi hadha al-khitab, wannan maganar da wa ake, shin ana magana da waliyai ne na marayu da masu rauni, as-sufaha din da muka tattauna, da aka ce in sun kai rushd a basu dukiyarsu, ko ko ana magana ne da wasu mutane da suka halarci suna nan a tsaye akan wani mutum marar lafiya da gargara ta zo zai mutu, yana so yayi wasiya. An gane ne zancen? In zai wasiya sai su umarce shi yayi adalci, ya tuna cewa yana da ƴaƴa, kada ya bada dukiyarsa baki ɗaya ga waɗanda ba sa gado. Fisci a'a, ka bi sannu sannu, ka bi a hankali. In za ka yi wasiya ka bayar daidai gwargwado, sannan kuma kada ka bar ƴaƴanka a cikin talauci, kar su zo su shiga terebi. an gane wasu malamai suka ce wannan maganar da irin wannan mutanen ake wasu kuma suka ce ana yi ne da waliyai majibinta lamarin marayu da masu raunin hankali as-sufaha waɗanda aka yi al-hajr wani makaranta a baya cewa kada su bari su halaka dukiyar waɗannan mutane su yi wato almubazzananci a cikinta ko kuma su handame su haɗiye su lankwame dukiyar don gudun kada su girma su tambaya ko su yi hankali su shiryu su tambayi dukiyarsu cewa su ji tsoron Allah inda su ne suka bar ƴaƴa irin waɗannan ai za su tsorace musu talauci da lalacewa da halaka to su ji tsoron Allah yadda ba sa so ƴaƴansu su shiga tozarta to haka kada su so waɗannan su shiga cikin tozarta kun gane duka ma'anonin guda biyu ko ba gane ba na farkon kun fahimta mutum ya zo zai mutu ba shi da lafiya ana sa ran mutuwa sai yana sanya wasiya la Allah zai ba da wani abu babba daga cikin dukiyarsa ko da ba bai wuce sulusi ba sai wasu da suke wurin ana gaya musu nan su kiyaye su kaddara kamar inda su ne suke da ƴaƴa suka zo za su mutu za su so a ce kar su ɗauki dukiyarsu baki ɗaya su ba da ita don haka shi ma su umarce shi ya yi adalci ba gaba ɗayan dukiyar zai wasiya da ita ba ba mafi yawa zai wasiya da ita ba a'a ya bar wa ƴaƴansa wani abu da za su rayu a kai don kar su shiga tozarta kun gane wannan zancen wannan ra'ayin farko kenan na biyu kuma kun fahimce shi insha Allah shine waliyai wanda suke rike da dukiya a su kiyaye wannan akwai wasu ra'ayoyin guda biyu da malam At-Tabari ya kawo ra'ayi hudu ya kawo duk da cewa wannan na farkon shi ya fifita na farkon wanne ba na waliyai ba cewa mutane in suna tare da marar lafiyan da zai mutu su yi masa umarnin ya ji tsoron kada ya bada dukiyarsa baki ɗaya ya yi adalci in ya ce zai bada kaza fantame mai gawa ne sai su a'a kai bada kaza mana saboda kana fa da ƴaƴa dan me zaka bar ƴaƴanka su zo su tozarta an fahimci wannan wani shine ra'ayin da malam At-Tabari ya rajja da wasu ra'ayoyin kuma dai da aka ambata amma an ka fahimci waɗannan shine asalin maganganu akwai kuma wanda suke cewa wanda ya kawo magana cewa shi ma irin wannan din ne waɗanda suke tare da marar lafiya zai yi wasiya kafin ya mutu sai su ce kada ya wa kowa mana ya kada ya ba wa kowa ya bari ga ƴaƴansu ga ƴaƴansa kawai to shine su din kuma amma a zuciyarsu inda su ne za a yi mawasiyar ba za su hana ba to shine ake cewa su ji tsoron Allah su yi abin da yake daidai kuma su faɗi ƙaulan sadida kun fahimci shi ma wannan ra'ayin na uku yawwa akwai kuma ra'ayi na hudu wanda shi ma ya kawo hadda wata kissa da ya kawo shi al-Imam At-Tabari na wani As-Saibani da wasu malamai su uku wata ran suna tattaunawa a tsakaninsu sai aka ambaci abubuwan da za su faru ran tashin alkiyama ko kafin ƙarshen zamani kai kafin alkiyama sai hankalinsa ya tashi ya ji tsoro yake cewa shi kuwa ina ma a ce ba shi da ƴaƴa gaba ɗaya a duniya saboda baya son a ce su kai ga ƙarshen zamani su haɗu da irin wannan bala'o'in da za a yi na tashin hankali kafin kiyama ta tashi shine sai ɗaya daga cikinsu yake masa nasiha yake cewa ba daidai bane ka riƙa wannan tunanin cewa ina ma baka da ɗa domin kuwa duk abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara wa mutum zai same shi sai ya same shi ko a ina yake in ya rubuta tun kafin ya halicci sammai da ƙasa ya rubuta za ka yi ɗa kuma ga abin da zai samu ɗa za ka ba dama ka iya hana sai karanta masa wannan aya cewa abin da ake nufi Allah ya ishe su an gane ka ji karka damu da ƴaƴanka kai ta tada hankali in na mutu ya za su in na mutu ya za su ka bar su ubangijin da ya halicce su ya san da su irin yadda Allah ke ci da kiyashi da za a iya tatse shi amma sai ba shi da mai kula shi da sauran dabbobi masu rauni amma duk Allah ya san cin abincinsu to haka ƴaƴanka in ka mutu su ma Allah maɗauki zai kula da su an fahimci wannan sai masa wannan nasiha kun ga dai ra'ayi guda nawa guda hudu duk suna nan a cikin tafsirin At-Tabari za ka fa'idanta da su insha Allah da abubuwan da suka zo bayan su to sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa in an ce kafin mu je nan qaulan sadida me ake nufi da qaulan sadida alqaulu sadid shine alqaulu sawab almuwafiq lilhaq shine magana ta daidai wanda ta dace da gaskiya suna cewa ana kiran abu sadid saboda li'annahu sadda mawdi'ahu ya cike bigirinsa idan aka yi rami daidai wani abu sai aka bu aka sa abun a cikin ramin kuma ya cike chip daidai wa daida ana cewa wannan yayi mene sadda mawdi'ahu saboda me yayi daidai da fadin ramin da abun da aka sa a ciki an fahimci abun to shi yasa daga nan aka samu duk magana da take daidai take ana kiranta mene qaulan sadida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم جاء فيكم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا للي ودن دسكي تن دوكير مرايو دزالنشي إنما يأكلون في بطونهم نارا تكوي فباء بندسكي أتكن الناس سيوتا وسيصلون kuma tunda wuta suka ci a duniya to alahira za su shiga sa'ira sa'ira dai ne daga cikin sunayen wuta jahannama ana nufin annaru lati tatasa'aru wato wutar da take hauhawa ba gaushi bane za a dora mutum a kai a'a wanda take balbala in aka sa abu a cikin ta yake zabalbala ita ce wuta wanda za ku tana da harshe yau ba wutar kawai da yake gaushi ba duk wutar da take in an kunna ta tana ruruwa ana sa abubuwa ana ganin haskenta janta ko yelanta to wannan ita ce ake cewa mene annaru allati tatasa'a to wutar jahannama yayin da za ta rika yin wannan sakamakon abin da ake zubawa a cikin ta to a cikin ta za a jefa masu cin dukiyar maraya Allah ya tsare to mu karanta abin da malam ya ammata yace kila إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وسمع لما يسنشي ونن مغانا شيدا أكي غواندا كواتندا يحضر سكا حلرتي من حضره الموت واندا متوى تزو مسا كنغاني لا ربسن متانند سكي تاردا اندي كم جيزن سنة نفتات أزو أذاكو فهمشي ونن yawa mutumin da bashi da lafiya mutuwa ta zo masa to waɗanda suke tare da shi to da su ake wa ajnafa fi wasiyatihi kuma sai yayi zalunci a wasiyarsa man khafa min musin janafa aljanafu shine adh-dhulmu almailu aljawru yawa wa ajnafa fi wasiyatihi sai suka ji yayi zalunci a wasiyarsa yace abawani kaza abawani kaza abawani kaza zai bar ƴaƴansa babu komai to sai su yi masa wasiyya cewa ya ji tsoro akwai ƴaƴa kar a bar su cikin bai'a falyaqulu a haka ne ko a an ya amurahu cewa ya umarce shi bil adli fi wasiyyatihi cewa ya adalci wajen wasiyarsa wal musawati fiha ya daidaita ma'ana kada ya bai wani abin da yafi wannan wani bi dalili qaulihi saboda fadin sai da yake cewa wal yaqulu qawlan sadida kuma lalle ya fadi qawlan sadida kun ga an ce wal yaqul wannan lamu ana cewa lamul me lamul amri eh lamul amri haka take zuwa in ta zo bayan wawun ko fa'un ko thumma to ta kan akan yi sukuni ga lamun din lamul amri ce kamar yadda Allah madauki ke cewa thumma liyaqdu tafathahu ngani thumma liyaqdu tafathahu waliyufu nuzurahu waliyatawafu bil baiti al-atiq duk aka nana ta wannan lamun yawa kamar irin ta ce to nan kuma ce waliyaqulu qawlan sadida ya fadi ko su fadi magana da take daidai ai sadadan wato da take akan hanya muwafiqan lil qist wal ma'ruf wanda ta dace da adalci ta dace da abinda aka sani urfan wa shar'an ta dace da abin da aka sani a shar'ance ta dace da abin da aka sani cewa shine daidai haka ake abu wa annahum ya'muruna man yuridu alwasiyata ala auladihi kuma cewa su bada umarni su yi umarni ga wanda duk yake sanya wasiya ga ƴaƴansa bima yuhibbuna mu'amalata auladihim ba'dahu su ba shi umarnin da su ma za su so a ce haka aka yi wa ƴaƴansu in su din sun mutu. An gane? Irin yadda suke so a yi wa ƴaƴansu in sun mutu, to haka za su yi wa wannan mutumin. Kada su ce ya kwashe dukiya gaba ɗaya ba wa wasu, ya bar ƴaƴansa da talauci. Ka san wasu suna yin irin wannan? Ko? Sai su zo wurin mara lafiya, su ba dangin iya baba na baba ba. Amma sai a ce su aminai ne, su zo su yi ta cewa to ka rubuta wasu iyaman ka yi kaza kai kaza kai kaza, ko dan ya ba su, ko dan ya ba wasu, ko dan ya talauta ƴaƴansa ya mutu ya bar su babu komai, sai su zama sun shiga cikin bai'a, wato cikin tozarta. Akwai masu yin irin wannan, to su ake wa faɗa, ake wa magana a nan su ji tsoron Allah, su kiyaye. Shi yasa har malamai suka ce nan za ku ga an kawo maganar wal yakhsha, an kuma kawo maganar falyattaqullah, an faɗi abubuwan guda biyu. Yauwa, da maganar alyakta ballantana kuma ma an ƙara da khafu alaihim, kalmomi uku duk na maganar tsoro. Khafu wannan na maganar bai'a. Yauwa, sun ji tsoron maganar tozarta. Wancan kuwa walyakta da kuma falyattaqullah ma'anarsa su kiyaye, su ji tsoron Allah, su yi abin da yake shine daidai wajen umartarsa da yin adalci, kada su umarce shi ya aikata abin da zai zama in su ne ba za su so a yi wa ƴaƴansu haka ba. An fahimci zancen nan? Sosai? Tsakani da Allah? Mu ci gaba? Sai. Waƙila, wasu kuma malaman suka ce, innal murada bi zalika, abinda ake nufi da wannan aya, awliya'us sufaha'i, su ne waliyan wawaye waɗanda ba su da kintsi. Min al-majanin, kamar mahaukata, wasu sigar da ƙanana, da kuma waɗanda suke da garma-garmar hankali, ko kuma masu hankalin da ba za su iya tasarrufi a dukiyarsu daidai ba. Wa du'af, da kuma masu rauni. An yu'amiluhum, cewa su yi musu mu'amala, fi masalihihim addiniyati wad-dunyawiyya, a maslahohinsu na addini da na duniya, to su yi musu mu'amala bima yuhibbuna, da irin abin da su suke so. An yu'amala bihi man ba'dahum, ai mu'amala da shi irin wannan abin ga waɗanda suka bari su ma a bayansu. Min zurriyatihim, na zurriyarsu, ad-du'af, masu rauni. Kowa dai yana son alheri, yana so wa kansa kuma, ko? To idan kana son wa kanka alheri, ka so wa ɗan uwanka alheri. Yadda kake son alheri, haka shi ma ɗan uwanka yake son alheri. Karka yi wa mutum mugunta, ka zo ka zuga shi da aikata wani abu. Akwai mutanen da ko da ba ma hajiru aka yi musu ba, suna da hankalinsu, amma suna da raunin ra'ayi. Kun san me ake nufi da raunin ra'ayi? Haka mutum da yake ɗan dolo-dolo, yanzu nan za a kaɗa shi, ya je gun wannan an shawara ce, "Ih, ka gafa haka ne." Sai ya tafi akan cewa zai je ya aikata haka. Kafin ya je sai su haɗu da wani, sai wani ya ce masa, "Kaga kaza fa kaza kaza," sai ce, "Sai to gaskiya ne fa." Kowa gaskiya ne a gurinsa, zaka shi ba shi da fahimta irin tasa. To irin waɗannan ko da ba su faha'u ba ne, wasu sukan yi amfani da damar irin tunaninsu su cuce su. To wannan duka haram ne. Yadda ba ka san a cutar da kai, a cutar da ƴaƴanka, to kai ma kada ka cuci ƴaƴan wani. To sai ce falyattaqullaha, su kiyaye, su ji tsoron Allah. Fi wilayatihim li ghairihim, wajen jibintan lamarin wasunsu, ai yu'amilunahum, su yi musu mu'amala bima fihi taqwallah, da abin da ke akwai tsoron Allah ciki. Min adami ihanatihim, na cewa kada su wulaƙanta su. Wal qiyami alaihim, da tsayuwa a kansu, ma'ana su tsayu wajen kula da haƙoƙinsu. Wa ilzamihim li taqwallah, kuma su lazimtar musu da tsoron Allah. Ma'ana in mutum zai wasiyar, a lazimtar masa tsoron Allah, a nuna masa a kada ya tozartar da ƴaƴansa da zurriyarsa. Shi yasa aka yi amfani da zurriya. A larabci an ce zurriya, me ake nufi? Zuri'a, ai maimaitawa ne. An ce zuri'a, in ba Hausa ce zuri'a, me ake nufi? Iyali, dangi, waɗanne? ‘Ya’ya da mata. Zurriya, an ce zurriya ana nufin ‘ya’yan ka da ƴaƴanka maza banda mata. Eh, ɗanka namiji in yi aure ɗansa, shi ma ɗansa in yi aure waɗannan ƴaƴan da matansu da mazansu, in dai ta ɓangaren ɗanka namiji ne, to su ne zuriyarka. Amma ƴaƴarka mace da ta yi aure a wani gida, to ƴaƴan da ta haifa zuriyar wani ne, ita ce zuriyarka, amma ƴaƴanta zuriyar wani. Banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi. Ko haka masu larabci suke cewa, kun gane zancen? Banuna banu abna'ina a babin mubtada da khabar za ka koyi wannan. Banuna ƴaƴanmu, khabar ɗin shi ne banu abna'ina, ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza. An gane? Wa banatuna su ko ƴaƴanmu mata, banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijalil aba'idi, ƴaƴan wasu mazaje ne can nesa. An gane nan can? Yau, da haka zuriyarka su ne ƴaƴan ƴaƴan, inda ta hanyar ƴaƴanka maza ne, to shi ake nufi da zuriya. Tayyib, to sai ce falyattaqullaha fi wilayatihim, mun gama wannan ko? To sai kuma yake cewa walamma amarahum bidhalika, yayin da ya umarce su da wannan, zajarahum an akli amwalil yatama. To sai shigo aya ta goma, cewa bayan ya yi musu wannan umarnin, to kuma sai ya tsoratar da su daga cin dukiyar a marayu. Wata wa'ada ya kuma yi narko, an ce narko alkawarin azaba, cewa wanda ya kaza za a yi masa kaza, barazana, threat mai ƙarfi, cewa duk wanda ya kaza za a yi masa kaza, shi ne ake nufi da tawa'ada. Faƙala, sai ya ce ala zalika ashaddal azab, wato abin da ya yi a kan wannan, ma'ana tawa'adin da ya yi, narkon da ya yi shi ne na azaba babba, mafi tsanani mai tsanani. Cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci, ai bi ghairi haqqin, ba tare da haƙƙi ba, to sakamakon su gashi can za a zo a faɗa. Sai ce wa hadhal qaidu, wannan qaidin, wannan qaidin zulman, yawwa hali ne, dama hali kuma yana fitar da abu ne, ko yana tamyizi, tamyizi zai yi ya bambance abu. A waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci ba bisa haƙƙi ba, wannan qaidin ya khuruju bihi ma taqaddama, abinda aka ambata a baya to ya fita daga cikin wannan. Menene aka ambata a baya? Min jawazil akli lil faqiri bil ma'ruf, na cewa idan mutum faqiri ne, faman wa man kana faqiran, men aka ce falyakul bil ma'ruf, to shi wannan ya fita daga wannan, domin shi cin wannan irin ci ne ba zulmun bane, bi haqqin ne, tunda an bashi izini. Yawwa, haka nan kuma wa min jawazi khalti ta'amihim bi ta'amil yatama, can a baya wa in tukhalituhu fa ikhwanukum, mun ga shi ma an halatta. To cin abincin maraya yayin da aka cakuɗa da taka dukiyar da tasa ake ci tare, to wannan wanda ka ci ba da zalunci ka ci ba, bi haƙƙin nan, tunda an halatta maka wannan cakuɗawar. An gane? Don haka wannan ƙaidin zulman ɗin yana da mafhumul mukhalafa, in dai kun gane me ake nufi. Kullum na muka faɗi wannan zancen aiko? Yawwa, ma'ana kenan innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, to su ne masu wancan sakamakon. Amma alladhina ya'kuluna amwalal yatama bi haqqin, kun ga, to ba za su samu wancan ba, ashe kenan ba su aikata haram ba su. An fahimci zancen? To sai ce faman akala ha zulman, duk wanda ya ci dukiyar maraya da zalunci, fa innama ya'kuluna fi butunihim nara, to ba abinda suke ci a cikin su sai wuta. Ai fa innal ladhi akaluhu, lalle abinda suka ci din nan narun, wuta ce. Ta ta'ajjaju, daga jin wannan kalmar ka san matsala ce. Ta ta'ajjaju, tana ruruwa, wuta, yayin da wuta take balbala tana yin sama, to su haka balarabe yake kiranta ta ta'ajjaj min ajwafihi haka take ruruwa take balbala fi daga cikin cikin su wa humul ladina adkhaluhu fi butunihim kuma sune suka shigar da wutar cikin cikin su saboda sun ci dukiyar maraya wa sayaslawna sa'ira kuma za su shiga wutar jahannama wanda ake kiranta sa'ira wato mai konuwa ai naran muhriqa wanda take kona abu mutawaqqida mai ruruwa wa hadha a'zam wa'idin warada fi dhunub wannan shine mafi girman wa'idi da yazo a zunubi abinda ba shirka ba kun fahimci zancan duk abinda ba shirka a shirka ai zaka ji ana faɗa shiga wuta amma abinda ba shirka bane ai masa zancan wannan to yana cikin mafi girma da shi da fadin Allah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ko mai aka ce fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban azima kaga wannan shi ma ba shirka bace zunubi ne amma lalle uquba babba ta zo a kansa sanin shi yadullu ala shana'ati akli amwali al-yatama wannan mummunar uquba da aka alƙawarin ta tana nuni akan munin cin dukiyar maraya wa qubhiha da dai muninta duk abu dai ne da shana'a da qubh wa annaha mujibatun lidukhulin nar kuma bayanin cewa wannan yana sababa wato shiga wuta fadalla dalika wannan sai nuni annaha min akbaril kaba'ir cewa cin dukiyar maraya na cikin manya manya a cikin kaba'ir ba fa wai kabira kawai ba zina kabira ce liwati kabira sata kabira ce to cin dukiyar maraya a cikin akbarul kaba'ir Allah tsare nas'alu laha al'afiyata muna roƙon Allah ya tsare mu daga kowane irin bala'i to wannan shine ƙarshen ayoyin guda biyu mu karanta fa'idojin su kafin lokaci ya ƙure sai zaman darasin mu na gaba zamu fara zancen gado ba dan lokacin ba na so a ce mu bari sai baɗi mu shiga harkar gado din tunda jibi zamu tsaya karatun gaba ɗaya insha Allah gobe juma'a jibi asabar ko yadda ni muka saba dama 27 ake tsayawa ko yau to insha Allah ta'ala ran asabar din zamu sallama duk da karatun da dadin ci gaba to amma kuma dole ne a tsaya din fa'idoji kada lokaci ya kure daga cikin fa'idojin ayar farko wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim na farko akwai tunasar da mutum da abin da zai auko gare shi dan ya kiyaye ya kula da haƙƙin wani ma'ana a fadawa mutum gafa kai ma abin da zai same ka dan haka in ka zo kula da haƙƙin wani ka kiyaye ko ma'ana in ka zo mutum wasiya ka bashi shawara mai kyau kada ya je bar ƴaƴansa cikin talauci da lalacewa abu na biyu wancan na faɗa ko tazkirul mar'i bima yahduthu lahu hatta yura'iya fi dhalika ghayrahu na biyu yajibu ala almar'i an yu'amila an-nas bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi wajibi ne mutum yayi mu'amala da mutane da abinda ya shi din yake so shi ma ayi masa mu'amala da ita ko yanzu kowa an cikin mun yana son alheri shi yasa wannan hadisin al-Imam an-Nawawi da ya tashi rubuta 40 an-Nawawiyya littafin nan nasa mai fa'ida mai albarka yasa wannan hadisin a ciki cewa mene la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan yana cikin hadisai ginshikai na tafida al-akhlaq da rayuwar musulmi istima'iyya da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar cikin gida da jama'a da waje da makwautaka duk wannan abin ya shiga kowa a duniya yana son alheri in ka ga mutum ya ce yana son sharri to ba shi da hankali haka ne to duk kuma wanda yake son alheri to ya so wa ɗan'uwansa alheri kada ka ɗauki sharri ka dangana wa ɗan'uwanka kada kai wa ɗan'uwanka sharri ma'anan duk wani mummunan abu na cutarwa kar kai masa don haka wajibi ne akan mutum ya yi mu'amala da mutane da abin da yake so a yi masa mu'amala dan a fahimci wannan zancen sosai. Wa yake so a yi dina da matarsa? Kowa ya kau da kai ya gintsa fuska ya ce subhanallahi a'udhu billahi, ko kuma inda zaka kama me zai faru? Bala'i, ko? To don Allah, yadda baka so din duk wani mutum a duniya musulmi haka baya so shi ma a taba tasa, dan me zaka je gun yar wani ko matar wani? Duk wanda kai da ita ko matar wani ce ko yar wani ce ko kanwar wani, yana can zuciyarsa tana ta farfasa in yi irin wannan labari. Idansa abu ɗaya yake, idan ya ga wanda ya wannan abu zai iya raba shi da duniya. Yayin da za ka yi irin waɗannan abubuwa ka tuno kai ma in naka ne baka so a yi da shi. An gane wannan ka'idar tana shiga a kowane babi. Duk abin da za ka yi muni, ka ga gwalo, ai ba mai san a yi masa gwalo zai ga an rena shi, to karka yi ma wani, karka yi ma wani sharri, karka yi masa zagi, karka ci mutuncinsa, karka gaya masa maganganu na cin mutunci kowane iri, karka yi, ka zama mutumin kirki. Ka zama musulmin kwarai, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi definition, yayi defining din, yayi bayanin ma'anar musulmi. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan Allah ku haddace wannan hadisi, haddacewa da lafazi, haddacewa kuma aikace. Musulmi shine kun duka kamar yadda aka yake magana akan Arafa, sai ce al hajju Arafa. Har malamai suke cewa iktisarin mubtada akan khabari wajen bada ma'ana na nuna umumi da kuma girman abin da aka bayar a khabar din, cewa Arafa ita ce haji. In ba Arafa ba haji. To musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga hannunsa, baya dukansu, baya zubda jininsu, baya sara, sannan kuma min lisanihi daga harshensa, sannan min yadihi, ma'ana da harshensa baya cutar da su, baya zagi, baya kazafi, baya giba, baya annamimanci, baya abubuwa dayawa wanda mutane ba sa so. To haka nan baya yi da baki, baya yi kuma da hannunsa. Allah ya sa wannan darasi ya shiga kanmu. Abu na uku, cewa idan mutum yana so ya cuci wani, to dan Allah ya zauna ya tsam da kansa, ya tuno kansa shi ma baya so a cuce shi. Wannan dai duk ci gaba da wancan zancen ne, kullum yana daga cikin abin da zai taimaka maka kai adalci. Na kan faɗi wannan sau da yawa, ina jin duk kun shaji a baki na, ina yawan maimaita wannan, kuma yana daga cikin halayen da nake jin daɗin mu'amalar mutane da su. Ba ina yabawa kaina cewa ina da shi ba, amma Allah ya taimake ni ina da yin wannan sau da yawa. Idan har mutum aka yi masa abin da ba daidai ba, nakan sa kaina a madadinsa in ji yadda yake ji. Wannan yana taimaka min wajen sanin salon da zan masa magana. To in ka saba da wannan, insha Allah zaka zama mai adalci. Duk lokacin da zaka gaya wa mutum magana ko lokacin da zaka yi masa wata mu'amala, to ka sa kanka a matsayinsa, ka ji cewa ina ma kai ne yanzu ake fuskantar ka da wannan abun, wani irin ta farfasa zuciyarka take yi. To irin yadda ba ka so kai ka shiga irin wannan halin, to da Allah kar ka jefa wani. An gane? Kuma sannan zai taimaka maka ka riƙa yin adalci. In ka ga mutum ko misali an masa abu ya yi reacting da zafi, ka ɗan sa kanka a matsayinsa, to za ka ba shi uzuri alal aƙalla, ko da za ka gaya masa wannan salon ba haka ake ba, to amma dai ba za ka hau kansa kai ma da hanci ni da sauransu ba, sai kai haƙuri. Saboda me? Ka fahimci irin yadda aka cuce shi. Wannan yana taimaka mana sosai wajen yin adalci, da Allah a riƙa sanya irin wannan abun yana taimakawa. Abu na huɗu, cewa mutum yana zama nesa da taƙawa idan har baya jin girman Ubangiji a haƙƙin masu rauni. Duk mutumin da kaga baya ganin girman Ubangiji a haƙƙin masu rauni, to nesa yake da harkar taƙawa. Wannan ƙarshen ayar yana nuna mana, ko ba haka bane? In dai kaga mutum ya sa dukiyar marayu gaba gaɗe, haƙiya yake, lankwama yake, ɗiba yake, yana kwasa, yana bindima yadda yake so, bai damu ba, to lalle taƙawa ta yi wani wuri, shi kuma yayi wani wuri daban sannan daga ciki har yanzu wannan darasi ko ayoyi suna koya mana mutum ya ji tsoron Allah wajen shugabancin wasu yawa duk abin da aka ce kai ne shugaba akan wasu to ka ji tsoron Allah akan wannan abu ka tuna cewa kowa a cikin su yana da haƙƙi akan ka kuma ran kiyama za a tambaye ka akan haƙƙin kowa a cikin su haka a cikin gidanka miji da matansa da ƴaƴansa komai za a tambaye shi haka nan mai unguwa za a tambaye shi haka nan chairman na local government da dagaci da hakimi da sarki da gwamna da shugaban ƙasa kowa Allah zai zaunar da shi ya tsaye da shi a gabansa ya tambaye shi akan duk subject ɗinsa ma'ana waɗanda suke ƙarƙashinsa gwargwadon shekarun da ya a duniya a kan wannan gwargwadon rayuwar da ya duk sai an tambaye shi wani haƙƙinsa ya zo wani kaza da kaza ya kai ya kai Allah ya tsare mu an alƙaul fihi sadidun wa ghayru sadid daga cikin darasin har yanzu magana ta kasu kashi biyu akwai wanda take daidai akwai kuma wanda ba daidai ba ka lazumci mai daidai ya zama ita ce kake a fadin Allah innal ladhina yaquluna amwalul yatama fa'ida cikin su na farko wujubu ri'ayati amwalil yatama mun fahimci wajibcin kula da dukiyar maraya ashe tunda me to zartar da ita haramun ne kuma za a shiga wuta ashe kenan akasin abun ka fahimta shine me wajibi a kula da ita sannan na biyu annahu law akala malal yatimi bihaqqi in mutun yace inda haƙi ne kamar ujira ko wanda muka faɗa dazu wajen ta kuɗi wannan ba komai na uku da gaggawa anna akala amwalil yatama zulmun minka ba'iriz dhunubi wannan shi ba mun faɗe shi sannan a wannan aya akwai isbatul jaza'i tabbatar da cewa ashe idan mutun yayi abu akwai sakamako ko wannan ayar tana cikin abu ayoyi manya da suke fadin in kai kaza za a yi maka innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman ba ayshuru ba an fadi sakamako kuma a ina ne innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ashe duk abinda muka yi akwai sakamako akan sa in khairan fa khair wa in sharran fa shar Allah ya tsare mu daga shar sannan daga ciki mun fahimci aljaza'u min jinsil amal ita ma wannan kaida ce sananniya ko aljaza'u min jinsil amal cewa sakamakon da za a yi maka ana yi maka ne daga irin abin da kai ma kai ma'ana al'aklu bil akli akala ko an fahimta ya ci dukiyar maraya to me sakamakonsa ya ci wuta don haka kun ga haka Allah maduki ya haɗa abin ashe kenan aljaza'u min jinsil amal a ƙarshe alwa'idu shadidu ala man akala malal yatim bi annahu sayasla sa'ira mun ji narkon azaba babba da Allah maduki ya cewa duk mutumin da ya ci dukiyar maraya to zai shiga wutar jahannama ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga shiga abin da zai cancanci zai ba mu sababin ko zai zama mana sababin shigar mu wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya sa mu a aljanna baki ɗaya mu Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in atubu ilaik wa alaikum assalam ne aka dora akan dukiyar maraya Na'am.
Cikin abin da ya tsada sai zama da dukiya.
Na'am.
Shi ma kuma zai iya
samu. Idan barawo ya shiga ya saci dukiyar marayu to babu ramuko a kai. Saboda me? A dukiyar marayu al-aslu fiha amana ce wadi'a ce taimako ne. An gane tunda ku haka ne sai idan akwai tuhumar sakaci in akwai tuhumar sakaci to anan shine wajibi mutum ya biya ai mun sha zancen don aka baka dukiya ajiya sai ka je ka ajiye ta a inda kake ajina ka da kulawa mai tsanani in kana da safe a gida sai ka kai ta safe din yana wurin su sai ka kai shi wannan safe din to in aka sace da barawo yazo sai bai saci taka ba sai ya saci ta ajiya to ba za ka biya ba wannan shine shari'ar musulunci an gane yawa amma in aka fahimci akwai sakaci dama baka sa ta mai ajiyar a cikin taka ba a falo kawai ka aje ka shiga ko karkashin wani wuri da daga an bude haka za a gani to an san kai sakaci don haka za ka biya shi kayansa ko kuma idan ka taba an baka ajiya sai ka bude ka zara cewa zaka dawo da shi to daga ranar ya tashi daga ajiya ya koma bashi naka in aka sata naka aka sata sai ka biya gaba daya an binci wannan ba mu ci wannan mun sha zancen ko to haka nan idan irin wannan ne oho kai kana zancen barawan shi abin nan zai biyu ne barawo yana da hukunci a duniya a yanke masa hannu yayi sata wasariqu wasariqatu kuma na me yasa ta na marayu amintaccen mutum mutumin kirki fa salihi waliyin Allah in ya ci dukiyar maraya ga sakamakon sa to balle ta na barawo Allah ya kyauta da haka shi ya hau dole